makon da ya gabata an saurari yadda shirin ya duba batun manufofi da tsarin shugaban Amurka Donald Trump kan kasashen duniya bayan da ya koma kan karagar mulki a wa'adi na biyu. A wannan shirin za mu tashi ne a inda Kabiru Mamman Yarima yake bayyana ra'ayinsa kan aƙidar Donald Trump da kuma yadda Amurka ke shugabantar tsari da sauran kasashen duniya ke bi. Ku biyo mu.
Akwai lokacin da su ƙara neman wani taimakon wanda Trump in shi na iya ragewa ko ku ja baya ma ko ku dakata duk da irin alaƙa da ke tsakanin su da su Netanyahu.
Yanzu ke alaƙa ce ba mai dorewa
ba. Alaƙa ce ba mai dorewa ba. Duk da mutum ne wanda ke da alaƙa da su ko mutum ne wanda yana da tsauran ra'ayi akan abin da ya shahi Laraba musamman irin ma yanda yake kwatanta da su mayaƙa na Hamas kenan zai iya ba da tallafi amma idan tahiya ta yi tahiya zai rage. Bisa manufofi masu yawa in aka ce ma za a kilgawa manufofin suna da yawa kasashen turai wanga su sun shi hannun
ne yasa aka ce ganin Trump ba ya goyon ci gaba da yaki musamman wanga yaki na duniya da aka yi daukar hankali ne yasa yake kokarin ya yi kin
shi eh aƙidar shi ta bambanta da duk wani wanda kake tunani haji Lamini ya ga bayane ya karance shi kuma sa abubuwan sai dai ƙara tudide da za a ce shi ba dan siyasa bane ko mutun ne shi tsaye ne babu wani kwana babu wani abun ga kidan ka gani dole a samu bambanci da shi da ɗan siyasa
an haka tunani ya kamata shugabannin Afirka su zama haka
ba yiwa gaskiya
ba ka to su zama koko
bai kamata ba muna so su zama kamar yadda shi harakan mudahici shi ga Trump babu harakan mudahici dan adam ko da iri ne kan musulmi kan kirista ba aso a ce mutum akwai mudahici akan shi koko mutum ne mai boye
nan wannan dabi'a ce mai kyau
a dabi'a ce mai kyau duk da ku da ana ganin kurakuran shi ta wani bangaren mutane na yabawa bisa wa an ga halayya na shi
madalla
sudana ina zum Ibrahim darasa radio na karta maradi
mallan ina zum a bangaren abin da ya shafi kafafan yada labarai jaridu daban-daban radio television da dai sauransu kukan yi ta akan wani abu ya faru a irin kasashe irin su Amurka me yasa Amurka take daukar hankalin al'ummar duniya
eh dole ne Amurka ta dauki hankalin al'ummar duniya domin Amurka ta zama kasa ce wanda yau komi tsarin da aka yi a duniya indai Amurka ba ta ciki to tsarin nan ba ciki ke bane
me yasa
domin Amurka ke rike da akalan tattalin arzikin duniya Amurka ce kasa mai karfin soji na duniya kaga waɗannan abubuwa biyu ya ba Amurka tasiri wanda duka kungiyoyi da ka gani na duniya wanda suka hada kasashen duniya Amurka ita kadai ta isa ta taka musu biriki kaman a zaman da muke yanzu a duniya kaman Amurka ne da sauran kasashen duniya ake zama kaga abin da yasa komi na Amurka kowa in Afirka kake in Europa kake in Asia kake duka sai kaga ya shahi kowa domin magana daya in an dauko ta daga Amurka tana iya shahon ni da nake maradi tana iya shahon wanda yake Nigeria tana iya shahon wanda yake kasashen Europa
Trump shine bisa kan mulki wa'adi na bi Joe Biden ya wuce ya zaka kamanta salon mulkin su an gano kowa zai yake yanzu Trump ne kana tunanin kuma zai zo da sabon salo ya za ka manta bambanta mani tsakanin su biyu irin yanda suke tafiyar da mulkin su a matsayin ka na
biyu bambancin akwai bambanci ko da yake mutane ana cewa akwai bambanci bambanci ba da yawa bane
to
bambanci in ka dauka yanzu ka dauka kamar yan jam'iyyar Democrat abu biyu ne suke tunkaro da shi Amurka babban kasa ce tayi duk yanda za ta yi ta tsare gida kuma a waje ta gwada bajinta shi Trump abin da ya sama gaba Amurka ce
gaba daya
gida duk abin da bai shahi gida ba bai shahi shi ba tukunna sai ya kare da gida yake tunkaran daji kaga bambancin su kuma bambanci ne biyu wanda ake iya fadi shi yanzu ɗan Democrat kamar a lokacin propaganda siyasa suna iya daukan alƙawulla ga jama'a ga al'umma wanda suka zabe su amma sau da kawo suke bin su shi Trump kuma duk alƙawalin da ya dauka ko ba zai yiwu ba fa sai ya aiwatar da shi zan ba da misali kaman ana batun wanda aka aiwa a Amurka a da cikin tsarin doka Amurka wanda aka aiha kaga ya zama cikakken dan Amurka har Amurka tana iya yaki saman shi shi da yake ya dauki kudiri ya rushe wannan doka duk da ya sani bai ya sake dokar nan ba amma da yake ya dauki alƙawali sai ya yi shi sai da yin shi kaga wani juju ya taka mai birki kuma wannan dokar bai yuwa ya soya ta domin sai ta je majalisa sai ta je kuma kotin kasa na Amerika kuma nan bai da kamar cikakken goyon bayan da zai sa ya soya wannan amma da yake a lokacin propaganda ya dauki rin yin haka
sai da
yayi shi kenan shi yayi nashi amma abun bai yi ba sauran jama'a ne ba su yi shi
su sauran jama'an alƙawari sun ji
dadi yawa su sun ji dadi kenan
sabanin shugabannin mu na Afirka da suke dauka alƙawarin za su yi kaza sai su jaya abun
dan ka shugabannin na Afirka me yasa ba su iya domin su shugabannin na Afirka yawanci in ka dauka zawwa ne kake da tazo sai kaga fili yanda kake tsammani a da ka hinka zo in ka zo sai kaga salon ya sauya
ta yaya
me yasa yau zaka ga a zahiri sai ka dauki shugaban Afirka kan yazo a propaganda sai ya tattunkarun kasar nan arziki gare ta tana da ma'adinai tana da wani wale ne
wanda suke sama
sun yi ba sai ya gani cewa da yazo zai ga ma'adinan nan fa akwai su amma kewaye da su kan a hudo su aiki ne kuma babu babu kaman masana kasa batta da masana da cikakken kuɗin da za ta hudu kuma da katin kare wata da ka aikin hudu su da katin kare wata kasa can daban sai ta taka ma birki ta ce a'a ba zan hudda ma ba ga sharuɗa na da ka dawo rayan kasa karon ma ba su biya balantana ka dan samu wani dan abun ga in ka nemi masana ka ce a cikin wanda nake da wanda suka yi karatu wa yake iya kaza babu to kaga dole ka taka ma kanka birki kana son yin abun amma shi gaskiyar mulki zai gwada ma ciya tarnaki
so kace kace kasa Afirka haka za mu ta tafiya ba za mu irin ci gaba irin na su Amerika ba
ka san shi ci gaba yau Amerika ka dauka ai dogon tarihi ne duk kasashen Afirka shekara 60 ne tarihin duk gaba ka
daga ne ya
fara kan mu yau ci gaban da muka yi mu ne ban mu ganin shi amma mun yi ci gaba kwarai ma tunda abinda muka yi a shekara 60 su shekara dubunne ne gare su a gaban mu kahin ma su suka yi mu ba ni yace nake cewa su suka yi mu tunda su suka yi jingi kasashen Afirka lokacin da suke yaki da sauran su mu muna tamkar an kallo ne ba a shawara da mu yau muka kai fasalin da hammu ma muna iya wani abu hammu ma muna zama a tattauna da mu kenan mun ci gaba abu na biyu da dole sai da shi shi ba a yiwa kasashen Afirka su ci gaba babu ilimi dole sai an samu ilimi kaini domin wani mai ilimin wani kasa ba zai zo ba ya kama sirrin ci gaban kasar ka kai zaka tanadar da masu ilimin ka wanda suka tashi cikin tawarkin ka su san menene gare ka abinda gare ka su sai da za su sarrafa shi don amfanin ka har yayi amfanin wani amma duk tsarin da muka yi duk Afirkan ka dauko tun tashin mu duk dogara ne muke har yanzu ha kuma har yanzu dogara ne muke da wani yanki na duniya yau da Faransa ne yanzu mun koma China Russia babu kasar da take tsaye da kafafuta a Afirka wannan magana ce kawai ake yi don a sa mutane su yi hubbasa su kama jikin su su san lokaci yayi wanda za a yi gwagwarmaya amma babu shi ne kasar da su magabatan sun sani kowa sani ba kasar da bakka da ka dauka dai a cikin zamantakewa ta duniya mai abu a hannun shi shine mai shi sai abin da ya ga dama kai da baka da dole ka lagarta ka jira lokacin da tunda bukatar ka in ta tashi dole ka je gare shi to kuma mu yanzu Afirka har gobe muna cikin wannan bukata shi yasa sake akala ne muke mu je nan muna neman dai mu huta daga cikin tafarkin nan yau shi yasa in ka dauka Amerika suke tsaya su yi murfisi su taka ma kowa birki yau shi yasa Trump yake irin wannan tsarin tunda ya ga lokaci ne Amerika ita take daukar dawainin kowa yace a tsaya ko a gwada kowa ya gani kowa ya taba ya gani yanzu in mutane suka da suka ce wallahi ban mu iya sai kaga shi ma ya ga ce to ga abinda nake so sai kun yi kaza shi yasa an kaga cikin siyasa shi yace iya son ya sai Greenland Canada iya son ya maida ta kasa duk salo ne na mulki wanda zai gwada shi wa an ba da shi ba ba ku iya komi kenan gwanda kun goyi bayan shi har ku zo ku samu wani abu
yadda muhawarar ta kasance kenan a yau ku biyo mu makon gobe domin jin ci gaban shirin a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Mansur Sani wanda ya jagoranci shirin sai Fiona Wamayi Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda ku huta lafiya.